Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraro barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Maryam Dauda. Gobe shiri ne dake tattaunawa akan batutuwa da yawa da suka shafi rayuwar mata da matasa kama daga zamantakewa, ilimi, siyasa, lafiya, al'adu, kananan sana'o'i, nishadi, girke-girke har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a fannonin al'umma daban-daban. A yau Alhamis, shirin namu zai leƙa ƙasar Kamaru tare da wakiliyarmu Maimunatu Sadu. Yanzu ni zan koma gefe guda in ba Maimunatu dama don ta ci gaba da gabatar da shirin na yau da gobe.
Masauraran mu, fatan kowannen ku na cikin koshin lafiya. Ina yi muku fata alkhairi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A yau dai maudu'i da zamu tattauna akai abu ne wanda ya danganci batun maganan zancen rabon gado, musamman bangaren mata, domin abun yana kai gona ga iri kuma yana saka mata cikin hali na haula'i. Cikin rayuwar mai tsanani saboda halin da suke tsintan kansu a ciki a yayin da mazajensu suka rigaye gidan gaskiya wajen rabon gado tare da ainihin dangin miji a alkalai masu rabon gado da sauransu. Wannan matsaloli dai kamar yadda nake faɗa yana sa mata su zubda hawaye, yana kai wasu matan ga yin bara saboda samu abin da za su saka a baka, har yana kai ga wasu matan ma ana koransu a cikin gidan mazajensu saboda wasunsu ba su haihu ba, wasunsu ma ko sun haihu ana koransu cikin wannan gidan. Sai ka gani wanda ya dauki nauyin wannan gidan sai ka ga cewa shi ne zai kasance a wannan gidan da sauransu. Lamari ne wanda a gaskiya mata suna korafe-korafe a kai, a shi ya sa muka yi kokarin tabo wannan batu mai muhimmanci. To a yau da ina tare da alkali na masarautar birnin Duwa Malam Osini, kuma limami masallaci ne, sannan kuma marubucin littafi ne akan batun maganan zancen gado da ya shafi gado baki daya, ba kawai bangaren mata ba. Amma yau dai za mu tattauna ne akan bangaren mata. Kamar yadda na gabatar da Malam Osini, to kai tsaye ne za mu fara masa tambaya. Malam Osini, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To dai kaji wannan shimfiɗa da ne game da ainihin lamarin da ko ne ce halin da mata suke tsintan kansu a ciki, me za ka iya faɗa mana game da hakan? Kuma ainihin wani ne a yaushe ne wato kayan mutum yake zama abin gado, a wani lokaci ne kuma wani ne magadan?
A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa man da'a bi da'wati fi wasanna bi sunnati ila al-din, ya yan uwa masu daraja, ya yan masu girma, yan uwa yayyu kan neman nan mata masu sauraron mu a daidai wannan lokaci a wannan rana mai albarka. Inna ma salamun ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kushaka babu gado bai tabbatuwa ko ba a kiran kaya gado sai idan mai kayan ya rasu. Bayan rasuwar mai kaya ake kiran abin da ya bayi gado. Madakar mutum na raye idan ya ce ya raba wani kaya nashi da sunan gado, ko shakka babu wannan ya ci karo da shari'a kuma ya yi ma Allah ta'addanci, ya yi manzon Allah tawaye. Don haka mutum ba shi da iko ya raba gado da kansa, domin gado bai dauka sunan gado sai bayan mutuwar mai kaya. Don haka takaice bayan mutum ya mutu an tabbatar ya mutu, sannan an tabbatar da cewa ya bar abin da za a gada. Bayan an samu abin da za a gada, sannan a samu magada, suwaye magada, domin kowane mutum daya a cikin mutane kowa yana da mutum 25 masu gado, 10 a cikin mata, 15 a cikin maza. Saboda in ka hada jumla gaba daya, kowane mutum yana da magada guda 25 waɗanda za su yi gado a kan shi bayan rasuwarsa. Saboda haka dole sai an samu mutuwa, sai an samu kuma abin da za a gada da kuma magada. Abu na uku da yake da mahimmanci, sai an tabbatar wannan kayan da za a gadan bai da matsala. Ma'ana ba kayan ne da aka bashi jingina ba, ba a sani ba ya mutu aka dauka kayansa ne a zo a raba kuma daga baya a zo a samu matsala. Saboda haka bayan mutum ya mutu kuma ya bar abin da za a gada kuma ga masu gado, sai an tabbatar kayan bai da matsala, ko kuma a ce ana bin shi wanda za a gada bashi. To idan har ana bin wanda za a gada bashi, ko da kayan ya tabbata nashi ne, to idan ba mai biyan bashin, to dole a sayar da kayan a biya masa bashi. Idan bashi zai cinye abin da ya bari gaba daya, to babu zancen kuma gado, domin dama sai bayan biyan bashi da wasiya ake tabbatar da gado. Saboda haka mutum yana mutuwa, bayan mutuwarsa ya zanto cewa ya bar magada, ya bar abin da za a gada, sannan wannan kayan gadon bashi da matsala ta fuskan bashi ko ta fuskan jingina da sauransu. Saboda haka to a wannan lokacin ne ake kiran kaya a ce masa gado.
A to mallam, wannan matsalar da mata suke kokawa a kai game da musamman mace wacce ta kwashe misali kusan shekaru sama da 30 tana zaune da wannan mai gida nata, to amma kuma Allah bai azurta su da haihuwa ba, sai kawai ya fadi ya mutu. To mafi akasarin waɗannan matan koransu ake yi daga cikin gida da sunan cewa ba su da gado. Shin mallam, meye gaskiyar maganar?
To masha Allah, Hajjia Maimuna, wannan tambaya na ki wato yana da matuƙar mahimmanci, domin da yawa muna samun irin waɗannan matsaloli wanda da yawa daga cikin mutane suna ganin kamar adireshin gado shine haihuwa. Idan mace ta zauna da miji ko da bayan shekara 20 ne ko 30, idan ba su haihu ba, idan wannan mijin ya mutu sai aga kamar ita matan alfarma za a yi mata, ba ta cancanci gado ba, saboda haka za a yi mata alfarma ne kawai dan ba ta wani abu a sallame ta, har ana kiran wannan abin ma cewa tumuni ne ta kaba. Kamar dai irin mutum ya aiki a zo za a sallame shi da abin da za a bashi. Saboda haka wannan kuskure ne kuma zalunci ne, ko shakka babu. Matan aure ba haihuwa ne ke sa ta yi gado ba. Matan aure asalin abin da ke sa ta gado shi ne kansa auren. Da zaran mace ta aure namiji, an ɗaura aure, bayan ɗaurin aure miji ta yi mutu za ta yi gado. Saboda haka wannan ɗaurin auren ya halatta mata gado. Saboda haka ba sai wai ta haihu da shi ba ko ba ta haihu da shi ba, a'a, aure shi ne abin da yake halatta wa mata tsakanin mata da miji gado, ko shi ko ita mata ko shi miji. Saboda haka duk lokacin da mace ta aure namiji ko ta haihu ko ba ta haihu ba, tana da gado, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya wato ba su gado kai tsaye da kansa. Kuma kada mutane su manta, matan aure tana daga cikin wanda Allah ya ba su gado kai tsaye da kansa. Allah ya ba ma matan aure gado. Dama matan aure tana da gado iri biyu. Idan shi mamaci mijinta yana da 'ya'ya, to za a raba dukiya gida 8 a bata kashi 1. Idan ita kadai ne, wannan kashi 1 shi ne nata. Idan su biyu ne, za a raba musu su biyu. Idan su uku ne, wannan kashi 1 za a raba gida 3. Idan su hudu ne, wannan kashi 1 shi za a raba musu gida 4. Saboda haka ya danganta da yawan su matan auren.
To akwai wata matsala kuma da ainihi mata suke fuskanta, wannan sai na ce abu ne wanda ya zama ruwan dare gama gari, musamman a nan kasar Kamaru. Wato batun maganan zancen takardan aure da batun maganan zancen rabon gado. Saboda a hukumance akwai su abin da suke yi wanda mace wacce da take da takardan aure ita take da gado, amma wacce bata da takardan aure ita kuma bata da gado. To a wannan lokacin malam, yaya za ku yi ku tafiyar da wannan lamarin? Saboda ainihi ita wannan matar ta kwashi sama da shekaru 30, fiye da haka akwai manyan ƴaƴa tsakaninsu. Ita wannan amaryan kuma yanzu ta shigo, amma kuma sai aka tashi aka yi takardan aure da ita. Ita wacce ta tsofi a gidan ta wahala, ba a yi takardan aure da ita ba. Sai kwatsam wannan miji sai ya faɗi ya mutu. A wannan lokacin ɗin, yaya za ku yi ku tafiyar da wannan lamarin? Duk da cewa a halin yanzu mun ji cewa majalisar dokoki na ƙasar Kamaru ta ɗau wasu matakai, to amma yaya za ku yi ku tafiyar da wannan lamarin ɗin?
To masha Allah, jan wanda na saurari tambayan ke na uku kenan, zan ce wanda ke kai akan irin matsaloli da ake samu na wato zamani, wanda yake a da iyayenmu ko ince kakanninmu ba su damu da an yi aure a je a yi takarda na shaidan aure na hukuma ko ince na gwamnati ba, wanda a da ba a damu da shi ba, don boko ma a da ba a damu da shi ba. Shi sa takardu da ake yi a yanzu irin na aure, an yi aure a je a yi takarda na shaidan cewa an yi aure a hukumance, a da babu shi. Shi sa ba a dinga samun matsaloli ba. To a yanzu wayewa da ci gaban rayuwa ya sa idan an yi aure akan je a yi takarda wato na shaidan cewa an yi aure a hukumance, saboda ya zama lalura na rayuwa. Wani abin idan an zo yi sai a tambaye takardan aure, sai ana ganin kamar takardan auren shi ne aure ba aure ba. Idan mace ba ka da takardan aure da ita ma, sai wani zai kwace maka a ce ba matanka ba ne. Saboda haka dai wannan lalura ne na rayuwa, ya sa kuma musulmai a yanzu dole a tafi da wannan tsarin tun da ya zama lalura. To amma yana da kyau mu sani kafin ka je ka shiga wani harka na lalura, ko wani harka na zamani, ko wani harka na wayewa, ka san cewa kai musulmi ne. Duk kuma musulmi Allah ya riga ya masa tsari, ya masa saiti. Allah yana cewa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun, a gaba yace fa ulaika humul kafirun, a gaba yace fa ulaika humul zalimun. Saboda haka shafi guda ne wa'annan narko da bala'i da musiba Allah ya hada ga dukkan wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya hukunta ba. Magana kan gado magana ne mai nauyi. Shi yasa Allah malakutan sarki da kansa bai bar manzon Allah ya raba gado ba. Allah ya ce faridatan min Allah. Allah ya ce ni na ɗauki nauyin raba gado da kaina, saboda sarƙaƙiyansa da wahalarsa da kuma nauyinsa. Allah ya ce ni da kaina na raba. To zai yi wahala kuma a ce aikin da Allah ya yi wani ɗan adam ya zo ci masa gyara. So za ka ganganci ne, wauta ne, saboda kawai an yi takardan aure irin na shaidan zamani, ki ce wai za ki amfani da wannan daman ki je gaban hukuma ki nuna cewa ke ce ma wadakila matansa na gaske, kuma sannan ki ce ke kin bar tsarin Allah, kina so a yi miki shi a hukunce a hukumance, saboda su ba Allah suke bi ba, tsari ne na san rai da son zuciya. To haka duk musulmin da ya kuskura ya yi wannan gangancin, na farko ya fita musulunci da nasin Alkur'ani. Allah ce duk wanda bai yi hukunci da abin da muka hukunta ba kafiri ne.
To malama, wasu lokutan akwai kyauta da maza ke yi wanda ba mamaki babu wanda ya sani tsakaninsu ne, da ba mamaki ko amarya ko kuma uwar gida, saboda ko nuna ƙauna da sauransu. Amma mafi akasari an fi yi da wato wasu lokutan ko amarya irin wacce ba ta haihu ba, ko kuma irin ‘ya’yar da aka haifa a waje, wanda ake gani kamar cewa ba za su ci gado ba. Misalin kamar mafi akasari kamar ‘ya’yan waje da kuma ita wannan amaryar da ta shigo, da yake gani kamar ba za su iya su haihu tare da ita ba, saboda ba mamaki shekarunsa ya ja sosai, ita kuma ga ta yarinya kacal. Wannan kyautar da maza suke wani lokacin a ɓoye, sai bayan rai sannan ake gane cewa an yi wannan kyautar ɗin. Misali yayi kyautar gida, ko kuma yayi kyautar gida, ko kuma kyautar fili, ya bar wasiya amma a rubuce da zai mika mata sai ko zai mika wa wannan yaron din sai idan bayan rasa sannan ake fitowa da ainihi wannan wasiyar da mamaci yayi shin wannan kyautar na iya tashi ya shiga cikin rabon gado ko dai yaya za a iya a tafiyar da wannan kyautar din
to ko shakka babu a shari'a dukkan wanda yake da gado ba a yi wasiya a kansa ma'ana ba a bashi wani abu da kayan gado sai dai idan da wasu dalilai wanda shari'a za ta iya karɓar dalilan to babu laifi to amma idan akan soyayya ne kadai na zalunci domin duk abin da bai kan shari'a zalunci ne in dai irin na soyayya ne kadai saboda mata ƴan matan yanzu nan sun iya ɗauke kan miji ko shanye kan miji da abubuwa irin na zamani ya zanto cewa miji bai gani ya ɗauki wani abu daga cikin kayan magaya gado ya miƙa mata to shari'a a kullum tana duba abu wanda yake na daidai akan tsari ko kuma yaya aka yi saboda ka takaice dai a shari'a ba a yin wato ba a kyauta ga dukkan wanda zai yi gado idan kuma hakan ya kasance to su magadan idan sun yadda da abin da ubansu ya yi wannan babu laifi sai a zantar idan ba su yadda ba kuma za a rushe ma'ana za a kwace wannan kyautar da ya ma wannan matan saboda ba a kan ka'ida ya yi ba a kan daidai ba ne zalunci ne don haka ya danganta da wani irin kyauta ne kuma a kan me ya yi ina fatan an gane saboda haka ba za mu iya ba da ansa kai tsaye mu ce kaza ko kaza ba sai an duba a gani a kan me aka yi kyautar sannan kuma idan kyauta na zalunci ne to shari'a za ta kwace yawwa idan kuma kyauta ne wanda ya shafi wato kyautatawa saboda wani kyautatawa da ita ba ta yi ko wani abu makamancin haka wannan babu laifi idan magadan sun yadda to sai a zartar da wannan abin da ya yi amma idan ba su yadda ba za ta shi wannan abin daga aiki saboda haka ya danganta ba za mu iya ba da ansa kai tsaye cewa ba mu san me dalili ba ba san abin da ya sai wannan kyautar ba ko kuwa ba mamaki ma wata kila su gane kuɗi ne suka saya ya ce to ya bar mata saboda haka sai an bincika sosai sannan mu samu ansa wanda yake na wato daidai saboda haka in dai akan soyayya ne to za a kwaci in dai zalunci ne za a kwaci amma ba mu san akan me yake kyautar ba dan haka dai a shari'ance dai ba wasiya ko ba kyauta ga magaji
masu sauraron mu zamu je hutun dan takaitaccen lokaci idan muka dawo zamu dora akai insha Allah
ba ni dai na tambaye masa na gado ni ba da rabon
masu sauraronmu mun dawo, sa'an nan za mu dora a kai. Ku bi mu dai sau da ƙafa, za ku ji yadda ainihin tattaunawan za ta kasance tare da Malama Amina. Malama Amina malamar makaranta ce, tana horas da ɗalibai ƙanana, manyan mata, ‘yan aji-aji. Za ta tofa nata albarkacin baki game da ainihin wannan lamarin da ke faruwa game da mata a yayin wato mazajensu idan suka rigaye gidan gaskiya.
Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A gaskiya a yau mata suna cikin larura, irin wannan mata da yawa suna kawo koke-koken su game da waɗannan matsaloli. Ta ɓangaren mata gaskiya akwai babban matsala sosai, saboda kamar da kika magana, akwai family da zaki ga in miji ya mutu ba su riƙe amana ba, don sai in ce ba su riƙe amana ba, domin da yana raye ba za a yi mishi haka ba. Sai kiga an ɗauki ‘ya’ya an ƙwace su, musamman in yana da dukiya, domin idan ba dukiya, in kin ga an riƙe miki ‘ya’yanki, to lalle waɗannan bayin Allah ne. Idan miji ya mutu ya barki ‘yan uwansa suka riƙe miki ‘ya’ya kuma bai barki da dukiya ba, to wallahi ki gode ma Allah kuma ki gode musu. To ɓangaren wanda za ki ga mutum ya mutu ya bar dukiya da yara ƙanana, sai kiga an kori uwa, an ƙwace dukiya, za a yi renon ‘ya’yan ne ba saboda Allah ba, ba saboda zumunci ba, saboda a ci dukiyarsu kawai. Bayan mahaifiya ita ce ta fitancanta, ta zauna ta riƙe ‘ya’yanta a ƙananan shekaru, ta yi musu tarbiyya, domin ba kowa ba ne zai iya riƙe waɗannan ‘ya’ya fi sabilillahi kamar mahaifiya. To gaskiya malamai su yi ƙoƙari gurin wayar da kan al’umma, don mace ita kanta tana da gadon mijinta, ita kanta tana da gadon mijinta.
To yanzu a tafiyar dai da ake yi, kasancewa akwai matsaloli da ake samu musamman ta ɓangaren kamar takardan aure da ake a hukumance, wanda za ki gani wacce take da takardan aure za ta ci gado mai tsoka, amma wacce ita bata da takardan aure kuma ba za ta ci wannan gado na mai gidanta kamar yadda ya dace, komin daɗin-daɗe wanda suka yi da wannan mai gida. To amma majalisar dokoki na ƙasar Kamaru ta ɗau wasu matakai wanda yanzu ya danganci wato kamar adinnance za a iya a yi wannan takardan auren a hukumance, wanda zai zauna ne wato a gargajiyance, wanda kuma za a iya a kwato haƙƙin mace ta wannan ɓangaren ɗin. Wato yayin da mutum ya mutu za a zo a sanar da mutuwarsa, kuma a san yadda za a tafiyar, kuma kasancewa akwai manyan limamai waɗanda suke cikin wato batun maganar zancen tsarin gwamnati, a tsarin alkalai, wanda su suke kawo maganganu waɗanda aka tattauna a nan wato majalisu, su ɗauko su kawo cikin ko fadin sarki ko kuma ɓangaren alkalai wajen shari'a. To yaya kika ga tasirin wannan abin da zai yi ga al'umma wajen kyautata ‘yancin mata game da batun maganan zancen gado tare da ‘ya’yansu?
Kai masha Allah, ai ni tsarin nan ma yanzu nake ji daga bakinki, kai tabarakar rahman. To kin ga ire-iren waɗannan alƙalanci da ake yi zai taimaka wa mata su samu ‘yancinsu. Daga cikin wai a matsayinmu na musulmai, sai ki ga mace wai in tana da takardan aure har tana daga kafada tana ce ai ita ce da gida, ita ce da gado. To a duniyan an baki wannan gadon, baki a tuna lahira. Gado a musulunci ba ruwan shi da maganan takardan aure. Takardan aure zamani ne ya kawo shi ake yin sa. To a matsayinmu na musulmai ba za mu ma amfani da wannan takardan auren ba. Wallahi akwai wata baiwar Allah da take bani labari cewa game da irin dai matsaloli kamar haka na dangi da ‘yan uwa, mijinta ya rasu ya barta da ciki. To mijin ya rasu ya barta da ciki, ga ciki a jikinta, tana buƙatan abinci, tana buƙatan kulawa. ‘Yan uwansa tunda suka zo suka ɗauki ko jaka 30 ne ko makamancin haka dai, ko 40 suka bata, cikin nan kuma ba wai ciki bane wanda ya girma bare a ce ta kusa haihuwa, ba wanda ya kalle ta, ba wanda ya kula ta. To yana aiki shi kuma ya dauki matarsa kamin Allah ya dauki rayuwarsa ya kai ta gurin wannan aiki, ita suka sani a wannan guri. Yanzu da ya rasu, mata ba ta da labari, sun zo sun dan mika mata dan kudi, suka ce gashi ta yi fama da shi ta ci abinci, ashe sun zaga ta bayan gida domin su je su ce ya mutu a dauki dukiya, domin akwai wani kaso da suke bawa mutum idan ya mutu a bawa danginsa ko matarsa ko wani abu makamancin haka. Suka je dauka, sai su kuma suka ki. To kinga wannan ma an samu nasara kenan. Sai suka ki, suka ce a'a, su ba su san waɗannan mutanen ba. Ya kawo matan shi suka sani. Suka zo suka dauki baiwar Allah nan tana cikin takaba, suka tafi da ita can. Ta ce wuni suka yi rana a gurin, aka dauki kuɗi mai yawa aka basu, sai suka kwace kuɗin. Kina jin wannan magana? Suka kwace kuɗi, suka ce ai kuɗi su ma suna cikin wannan kuɗi, dole za a raba. Sai suka dauki ko jaka 20 ne ko 40 na manta dai. Ta gaya min, saboda abubuwa sun yawa ba lalle bane in rike. Suka bata, suka dauki wannan kudin suya su, suka je suka raba. To kinga wannan zalunci ne wanda al'umma idon suna rufewa akan wani abu na duniya su sayar da lahiransu. Gaskiya wannan tsari da gwamnatin Kamaru ta yi yayi kyau sosai, matuƙa zai taimaka wa mata wanda ake kokarin tauye musu haƙƙi game da abin da ya shafi takarda na aure. Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya ba su shiriya mafificiya.
A matsayin ki na malamar makaranta, malama Amina, mun san kuma kina horas da dalibai kanana da manya, domin suna ci manyan mata, kuma kin san wasu lokutan jarrabawa ba kai kake nema ba, zuwa yake maka kwatsam. Shin a wannan makarantar kuna fadakar da mutane game da yanayin da rayuwa wata rana ka iya kasancewa, kuma ta yadda za su iya wato su yi kokari su kawar da wannan jarrabawar, ko kuma iya kare wannan jarrabawar gare su, da kuma in hakan ya kasance ya same su, yaya za su iya su kawar da wannan jarrabawar ko kuma su rayu da wannan jarrabawar din? Shin kuna fadakar da yara game da hakan, da waɗannan matan auren ma?
Alhamdulillah, na ji daɗin wannan tambaya taki, kuma wallahi kamar dai kina cikin makarantata, saboda ni kaina na ƙetare abubuwa da yawa na rayuwa, na ga abubuwa da yawa na rayuwa, na ƙara samu ilimi akan rayuwa. To ɗaliban nawa da akwai manya matan aure, akwai yara, akwai 'yan mata, wato kashi uku ne. To a dukkanin su, ko waɗanne daga cikin su, musamman iyaye, na kan ja hankalin su game da zamantakewa, ina ja hankalin su game da jarrabawa, ina ja hankalin su akan dai abubuwa da yawa, akan samun haƙuri, akan samun juriya, akan tsayuwa akan ƙafafunka. Wato kada ka dogara ga kowa, saboda wani abu zai iya zo ya same ka in ka ce ka dogara da miji kawai, za ka iya shiga damuwa. Akan su yi ƙoƙari gurin neman abin da za su rufa kansu a siri, bi ma'ana kamar sana'a da sauransu. Duk wani abu dai da na san cewa zai iya cutar da su, wallahi na kan yi musu wa'azi a kai domin ya ƙara musu inganci a cikin rayuwarsu. Wato ko da abin ya zo ya same su, kamar yadda kika ce, ba za su ji zafin shi, kamar yadda ba a tunasar da su ba, ba a farkar da su akan cewa abu kaza zai iya samun ka ba. Alhamdulillah, muna kokari gurin jan hankalin iyaye akan wannan. Gaskiya nasara ce mai girma a lokacin da Allah ya baka wani abu na karantarwa, domin kana da wata dama wanda muryarka tana da girma, idan kai amfani da ita ka fadakar da izinin Allah, ana samun ci gaba. Kuma zaki ga mutum wanda babba ne, zaki ga cikin ikon Allah, ko wani yana da wani matsayi, in kai masa magana a matsayin ka na da'i mai da'awa, sai kiga ya saurare ka.
To ma sauraron mu, anan da ya muka kawo ƙarshen wannan shiri, sai kuma wani mako idan Allah mai kowa mai komai ya so. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya a shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Maimunatu Sadu da wadda ta haɗa shirin ta kuma bada umarni, Julie Leathers Gresham, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.